This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zabe a karo na farko a bayyanar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zabe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar a jiya Laraba rana ta uku a birnin Chicago.
Kanan labaran kenan.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign.
Muryar dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Democrat kenan Tim Walz, yayin da yake jawabi a Chicago a babban taron jam'iyyar a wuni na uku. Iyalai da dangi na sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhidi akan rashin sarkin wadda ƴan bandiga suka kashe bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu.
Mutuwa wanga ta shigo mana cikin tashin hankali, tunda muke a duniya ba mu taba shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Muna roƙon Ubangiji duk wanda ya sani dan faɗa ta cikin wannan hadari, Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka haimu shi daira.
Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ba muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Hai yau dai shirin na duba batun dokokin kare haƙƙin kananan yara a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon, yayin da Isra'ilar da mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran suka yi musayar wuta a takan iyakar a jiya dinnan Laraba. Daga bisani a jiya Laraba din, shugaba Joe Biden na Amurka da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho kan barazanar da Isra'ila ke fuskanta. Shugabannin biyu sun tattauna kan kokarin da Amurka ke yi na tallafa ma Isra'ila kan abin da suka kira dukkanin nau'ukan barazana daga Iran, ciki har da ƙungiyoyi masu nasaba da ita irin su Hamas da Hezbollah da kuma Houthi, wanda zai hada da girke sojoji da kayan yaki da Amurka ke ci gaba da yi a yankin, a cewar fadar White House. A karo na farko da ya fito gangami tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya, Donald Trump ya hau mumbari a bayyanar jama'a a jihar North Carolina don ya yi jawabi kan batun tsaro a kasar a matsayin wani bangare na zagaye da zai yi na tsawon mako guda a fadin kasar don kawar da hankalin mutane daga 'yan jam'iyyar Democrat da babban taronsa na kasa. Saura kwanaki 76 mu ci zabe a wannan jiha, kuma za mu ci kujerar fadar White House, a cewar Trump a dandalin Aviation Museum and Hall of Fame da ke North Carolina, a mumbarin da aka yi ma gabansa kariya da gilashin da harsashi bai ratsawa. An kuma zagaye filin wurin da wasu kwantenonin zuba kaya don samar da ƙarin shamaki da kuma toshe duk wani buɗi na hange daga nesa. Har ila yau an girke jami'an tsaro dauke da bindigogi a kan rufin giragen da ke kusa da wurin taron, inda aka girke wasu tsaffin jiragen sama a bayan mumbarin da kuma wata kirkekiyar tutar Amurka. Mutumin da zai zama mataimakin shugaban kasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe Tim Walz da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jam'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jam'iyyar jiya Laraba a Chicago a rana ta uku na wannan taro na tsararriyar hanyar gabatarwa da kuma tallata sabuwar 'yar takarar shugabar kasar jam'iyyar Kamala Harris da kuma irin kiraye-kirayenta ga masu kada ƙuri'a. Walz, gwamnan jihar Minnesota, wanda magoya bayansa ke masa ganin mai sauƙin kai, malami, koci kuma mahaifi, ya gabatar da kansa ga 'yan ƙasa, ya miƙa babban saƙon yaƙin neman zaɓensu da kuma maudu'in daren jiya ɗin na cewa muddin Donald Trump ya samu wa'adi na biyu, to zai tauye nau'ukan 'yancin jama'a. Daren na uku na wannan babban taro shine farkon sauyi daga salon kazar-kazar da aka yi ta yi har zuwa daren ranar Talata zuwa maudu'in da masu shirya taron kewa lakabi da gwagwarmayar kwatan 'yancinmu. Kamala Harris dai na nuna cewa tsohon shugaban ƙasa Trump na barazana ga tsarin demokaradiyyar ɗungurungum da kuma 'yancin zubar da ciki da dai sauransu.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma kafin mu kai ga babban taron jam'iyyar Democrat ta nan Amurka, iyalai da dangin sarkin Gobir mai martaba Isa Muhammad Bawa da ma al'ummar daular Gobir na ci gaba da nuna alhini akan rashin sarkin wanda 'yan bindiga suka kashe shi bayan ya shafe sama da sati uku a hannunsu. Yanzu haka 'yan Najeriya na ci gaba da nuna alhininsu akan rashin marigayin wanda Allah ya yi wa cikawa duk da kiran da yi na a ceci rayuwarsa kafin ya bar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Sunana Umar Aliyu Ajiyan Gobir, mai magana da yawun majalisar masarautar Sabon Benin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cikin iko ne da iyawa ta yawa shugabanmu ubanmu jagoran ƙasar Gobir duk gaba ɗaya rasuwa. Da fatan Ubangiji Allah shi mishi rahama, shi yadda shi ya yi mishi duk kurakure ne. Sannan waɗanda suka yi ɗauki nauyin waɗannan abubuwa sun kai mai su kuma su zauna ga su ga duniya. Kuma mu a madadin dukkan sarakunan da akwai na majalisar masarautar Gobir suna miƙa ta'aziyyarsu ga iyalan mai martaba sarkin Gobir.
Da misalin ƙarfe 10:30 na daren jiya Laraba ne dukkan dangin marigayi sarkin Gobir suka tabbatar da cewa sarkin ya bar gidan duniya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nan mai magana ne kanin shi ne kuma marafin Gobir hakimin Sabon Benin, domin mun tura wakilanmu sun je su kai mu mutanen nan 'yan ta'addan nan kuɗin fansa. An je da kuɗi miliyan 60 da babura guda biyar. Bayan 'yan da an kai alkawari da su an je gurin, ana zuwa wurin suka zo da kabiru suka nuna cewa Allah ya yi mu mai girma sarkin Gobir da suwa tun jiya, kuma sun binne shi a wurin.
Tun da misalin karfe 2 na rana ne aka fara samun labarin rasuwarsa ta hannun magajin garin Gobir Shu'aibu Gwanda Gobir.
Yanzu nake samun labari daga Shinkafi ta hannun magajin Shinkafi. Shi ya yi min confirming wannan, ya ce ya aika inda ake magana da mutanen nan wanda ya je ya iske gawan sarkin Gobir jiya da la'asar aka harbe shi.
Sai dai duk a lokacin danginsa ba su sallama suka tabbatar da kisansa ba, kamar yadda ɗansa Sirajo Isa Bawa turaken Gobir yake bayani.
A'a, wayannan ba su da tabbaci suna Sokoto. Kuma still yanzu muna communicating da wayanda sun ka ce wurin nan, sun ce saura kaɗan. Yanzu na yi magana da su, sun ce min saura kaɗan da Allah mu ƙara haƙuri. Sannan kuma shi ɗayan ya nuna min, wanda aka communicating da waya ce ya nuna min wallahi wallahi ya nuna rantsuwa, ya ce ya ji murya shi.
Bayan tabbatar da rasuwar tasa, iyalansa sun samu kansu cikin ruɗu da tashin hankali a cewar wasu daga cikinsu. Hajiya Umma ita ce mai ɗakinsa da ta bayyana cewa
rasuwa ta yanzu sai dai mu yi haƙuri da duka 'yan uwa, kowa shi haƙuri. Allah shi ya yi mishi, shi ya yi mishi kurakuransu. Allah ya sa ya huta.
Ita kuwa Aisha zaman ɗaya take ga sarkin.
Mutuwa ya wangare ta shigo, ta shigo mana cikin tashin hankali. Tun da muke a duniya ba mu taɓa shiga tashin hankali ba kamar irin wanga. Shi a komi namu, karatu na komi na, ya aurar da ni. inda lura ta same ni shine ke gida hadiya ta yi nemo ko yana da ko baya da dan ya roha mana asiri tunda nake a duniya bai taba mai abin da ya bata min rayuwa ba muna roƙon ubangiji duk wanda ya sani dan fada ta cikin wannan hadari Allah ka wulakantar da shi tun daga duniya ka haimu shi lahira
al'umma dai a sabon birni na ci gaba da zaman zulumi tare da jaddadayin kira akan matsalar rashin tsaro duk da yake sun jima suna kiran ba a yi komai ba har ta kai ga cin rayuwar sarki
wannan abin ya muni don haka muke kara kira ga gwamnati ta kawo mana dauki a wannan yanki namu na gabacin Sokoto domin waɗannan mutane suna wani karin da muya kullun abun bakin ciki kullun karuwa yake idan abu ya faru kuma a maimakon a dauki mataki akai babu wani mataki da aka dauka sai dai jiran me zai sake faruwa kullun kashewa akai a kama a kashe talakawa guda nawa a cikin dokar daji wanda sun kama sun daure mata guda nawa
yan Najeriya dai yanzu haka suna ci gaba da nuna alhini akan wannan lamarin kamar yadda suke tawallafawa a shafukan su na sada zumunta na yanar gizo tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar na daga cikin muhimman mutane da suka yi Allah wadai da jan kafa da gwamnati ta yi har wannan lamarin ya faru kamar yadda shafin gidan rediyon BBC ya wallafa daidai lokacin hada wannan rahoto babu hukumar da ta fito fili ta yi magana ko ta'aziya akan rashin basaraken Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, sakatariyar hukumar dakile yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda batutuwan makamai masu guba da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da zama babbar barazana a yankin Sahel na yammacin Afirka suka fi dauki hankalinta a wannan ziyarar da ta kai Najeriya inda ta yi bayani kamar yadda wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya aiko mana cewa
we discuss what our bureau really is here to focus on which is hearing the Nigerian voice
sakatariyar hukumar shawukan yaduwar makamai ta Amurka Mallory Stewart yayin da take jawabi a ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja dangane da ziyarar aiki da take yi a Nigeria inda ke cewa ta gudanar da tattaunawa da masu ruwa da tsaki dangane da inda alkiblar hukumar ta yasa gaba tare da sauraron yan Najeriya da irin damuwar da ake da shi da za a yi aiki tare don marawa faran hula da jami'an tsaro wannan shine abin da muke yi a kasashen duniya a saboda haka wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka magantu akai shine yadda za mu yi aiki don jin tabakin bangaren Najeriya wurin yadda za a yi kyakkyawar amfani da kirkirarriyar fasaha wato AI a rundunar sojoji a kuma tabbatar da amfani da kirkirarriyar fasahar ta bin ka'idoji da sharuɗan ƙasa da ƙasa tare da la'akari da son rai irin na dan adam da kuma sanin cewa hakan wani lokaci na da matukar hadari
to lead a conversation for the region
A gaida Hassan da wannan rahoton, Sakatariya Mallory Stewart dai ta buƙaci Najeriya da ta yi kyakkyawan jagoranci kan wannan al'amari a yankin da ma kewaye. A ƙarshe, an zargi wani mutumin New York jiya Laraba da yin wasu ayyuka ma gwamnatin China ba bisa ƙa'ida ba a cikin Amurka, inda ake tuhumarsa da tattara bayanan sirri kan Chinawa masu rajin kare demokaradiyya. Da kuma 'yan tawaye a cewar ma'aikatar shari'ar Amurka.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Babban taron jam'iyyar Democrat na Amurka ya ci gaba jiya inda ya cika wuni na uku da aka gabatar da jawabai. Jigajigan jam'iyyar da dama ne suka yi jawabi kamar Tim Walz dan takarar mataimakin shugaban kasa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton wanda ya fara jawabinsa da godewa shugaban kasa Joe Biden kada ya yabawa mataimakiyarsa Kamala Harris kafin ya maida hankali kan tsohon shugaba Donald Trump. Ya tambayi mahalartan taron shin wa kuke so ya muku aiki a fadar White House. Ya ce a shekarar 2024 muna da zabi da ya bayyana karara. Ni dai haka nake gani.
Kamala Harris for the people and the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself, and I.
Kamala Harris ta mutane. Shi ko wancan mutumin wanda ya tabbatar fiye da lokacinsa na farko cewa kansa kawai ya sani shi kadai mai cewa shi kadai. Clinton yana fada a Chicago inda ya amince da shigarsa takarar shugaban kasa a shekarar 1996. Akwai Amurkawa da suka yi ikirarin cewa ana hana su yin rajista don kansu samu daman kada kura'a a watan Nuwamba. Wani rukunin matasa da Olivia Juliana mawallafiya a TikTok ta jagoranta su yi irin wannan ikirarin. Juliana tana cewa
the fact is our right to vote is under attack.
Take batun gaskiya shine ana kaiwa yancinmu na zabe hari. Jam'iyyar Republican ta Donald Trump tana kuntata mana yin zabe amma ba za mu kyale su ba su shafagar, kuma Kamala Harris ita ma ba za ta kyale su ba. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Hakim Jeffries yana cikin jigajigai da suka yi jawabi a rana ta uku, wanda shi ma ya yi jawabi da ya kayatar da 'yan jam'iyyar da ke halartar babban taron.
Kamala Harris is a courageous leader, a compassionate leader.
Kamala Harris shugaba ce mai karfin zuciya, shugaba ce mai tausayawa, kana shugaba ce mai hankali wanda za ta samar da kyakkyawar makoma. Ya ce Kamala Harris tana fafutuka ga 'yancinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga iyalinmu, Kamala Harris tana fafutuka ga haɗin kan makomarmu. Ku bar mu mai da Kamala Harris shugabar Amurka na cikin 47. Su ma taurarin nishadi ba a bar su a baya ba, inda suka nishadantar da mahalartan taron kamar shahararren mawakin Amurka Steve Wonder, wanda ya jijjiga filin taron da waka kamar haka. A cikin jerin masu jawabi, Nancy Pelosi, tsohuwar kakakin majalisar dokokin Amurka, ita ma ta yi kira ga 'yan Democrat da su taimaka su zaɓi mai takara da zai kare demokradiyyar Amurka. Ta ce Amurka ta shaidi wani mummunan lokaci da aka kaiwa demokradiyyar hari a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Ta ce sun yi tsayin daka, sun tabbatar da demokradiyya ta dore, don haka lokaci ya yi da ya kamata mu maimaita yin haka, ta jefa wa Kamala Harris kuri'a. Take na san cewa mataimakin shugaban kasa Kamala Harris za ta kai mu wani matsayi na gaba. Dan takarar mataimakin shugaban kasa Tim Walz ya gode wa Kamala Harris da ta amince da shi ta zabe shi ya taya ta takara.
Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me.
Ya kuma gode wa shugabanni da baki ɗaya 'yan jam'iyyarsa ta Democrats.
So thank you to all of you here in Chicago.
Yau ne dai ake sa ran za a kammala wannan babban taron Democrat a Chicago wanda aka fara tun daga ranar Litinin. To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tasharar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka huiba.
Walbin yaro uba da uwa ne, to idan mu kuma al'ummar mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza, to mun kashe kanmu.
Idan an samu challenge na tattalin arziki, ya kamata kai kuma kai adjusting
ai muhalli shahid doka ikamata ai idan mutum isa ba ije a jikin sa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Lauyoyi da masu kula da lamura suna ganin sakacin iyaye ko rashin sanin tasirin dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara a rayuwar yaran yasa aka watsi da ita a matakin jihohi. A yau bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan batu sun ce ɗaukar matakin ba sani ba sabo zai sa dukkan waɗanda haƙƙin kula da ƙananan yara ya rataya a wuyansu su shiga taitayinsu. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban tattaunawar da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Chedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam da ke wakiltar iyaye a wannan zaman.
Malam Aminu, dazu ka ambata mana cewa akwai sakaci daga bangaren iyaye ko wasu daga cikin wadanda misali ya kake ganin ya kamata a an karar da su a zabar da su dangane da waɗannan haƙoƙin yara da suke kansu kuma su fahimci cewa irin waɗannan dokokin za su taimaka musu wajen sauke wannan nauyi.
Kasa ɗan Adam yana da wani abu idan ba jiya a cikin sa ba to ba zai kokari ya kiyaye ba. Yanzu misali kamar shekara ta ƙarshen 2019 zuwa 2020 da ake fama da matsala ta COVID-19 ai kaga mutane ba su kai wannan takunkumi da idan amma da aka dinga kofin hotun tafi da gidanka a kama wannan an hukunta a kama wannan ai kaga mutane kiyaye ba su kai dinga. Yanzu da mun kamata a ce a dinga bi titina biyan an gani sai a tankace shi. Jahiltar doka ba uzuri bane in za a hukunta daya biyu wani ba zai sake ba. Magana ta gundarin gaskiya akwai sakacin iyaye sannan kuma da su kansu hukumomin ko saboda dalilan siyasa ne ko menene gaskiya ba sa abin da ya dace.
Barista Bilkisu, akwai yara a Borno da suka tsinci kansu a tsari na aikin ta'addanci ga shekarun su a ka'ida doka irin wannan ta ba su kariya amma kuma sun yi aikata aika ba ka gan wannan yara ɗaya daga cikin watakila wurare inda doka watakila ta gaza misali
dan ko ni yanzu ba na yi maganar gazawar ta ba ta bangaren wa'inda za su sa ido na farko daga grassroots wajen ɗabbakata cewa su dokar sun magana local government mun kuma a namu fahimtar in dai abu na al'umma ne to kamata ya ce da mai unguwa da hakimi da dakaci
da
limamai su aka sa a gaba saboda sun fi kusa da al'umma su kuma dimin da'imin mutuwa ki raba su da jama'a su ya kamata ka ga wani ma issue ne na da ni ma da ne raise wannan sai suka ce to wannan is subject to review ka san ni a hakika abin da yake janyo lalacewar rangwamen gata na yaran mu shine mun zubar da marriage institution yadda aka saba aure da duk wanda izo zai aure sai an tabbatar da waye shi meye dabi'unsa yaya mu'amalar sa take kafin a bashi ɗan sannan an ba da ɗan za a dinga bibiya yaya suke zama yake kula da ita kuma lokacin da an kuka lura rayuwa tana da sauki za a iya cewa 100% matar rayuwarta a ƙarƙashin miji komai kuma namijin nan ya fita zai siyo mata kayan kwalliya zai siyo mata bayan ci da sha da sutura to amma yanzu rayuwa ta canja mu kuma malam Bahaushe ya ki yarda da reality in the sense that rayuwa ta canja kudin da yake samu yanzu ko malamin makaranta in yana tishi ana ba shi 60,000 da zai iya dauko buhun shinkafa ya sai mai ya sai waye aikin asibiti yanzu duk ba zai iya kuma sannan yayi aure ya kulle mace a daka ya hana ta dan wani sana'a sai ce shi baya so a gama ta shi to amma ko mu ba za mu iya fito da hanyoyi da zamu dinga sana'o'i
wai ta Child Right Act ko Child Protection Act nan da ake magana ta yi magana akan wannan abu da ke gidansa
ta yi magana akan a kula da well-being na yaro to kula da well-being na yaro uwa da uba da uwa ne to idan mu kuma al'umma mu muka ce lalle sai namiji kuma namijin nan ya gaza to mun kashe kanmu ba zai ba za ta gudu ba dan ta yi zirarrafe shi yasa muke tici baya shi namijin ba zai iya ba kuma mai taimaka mishi an hana ta to dole ne muna so mu gyara zamantakewar mu namijin da zai aure yakka ka yadda ya aure ta sai ka tabbatar da waye shi sannan kuma kafin ka aure da ita mai hukun ka sai ga duwa a Italy ka kai mata ka tabbatar ka mata sana'a ko keke dinki ne ta iya kuma a samun mata yadda abin da zai dore kamata duk ɗan majalisu da ƴan local government da suke ta suna taimakawa taimakon su ya zama kamar duwa ruwa ne ba sa fasamar da hanyar ci gaban wannan taimakon.
Barista Chedi, kamar bayanan Bilkisu yana nuna cewa kalubalen da ake samu ko da yin dokar ko aiwatar da ita da kuma matsalar da ake samu a cikin su al'umma yana da nasaba da sha'anin tattalin arziki. Me karin bayani idan ka da damu?
Na yadda da abin da sai dai zan kara kuma guda daya. Abin suna tafiya ne guda da matsala ta tattalin arziki da kuma sakaci ta al'umma. Kamar yadda ta faɗa, idan an samu challenge na tattalin arziki ya kamata kai kuma kai adjustment, ma'ana kai ma ka daidaita kanka daidai da wannan yanayin na tafiyar tattalin arziki.
To amma wace rawa doka za su taka ko kuma dokoki irin su Child Rights Act din nan za su taka?
Kamar yadda aka fara fadar mai gazawa ta, ya kamata a ce ta taɓo ma matsala ta aure. Tunda aure tunda shi aure shine institution din da yake producing din yara,
yake
sai ka je source din da ake samar da yaran ka dan mai gyara kafin ka zo ka ce bayan sun fara an zubo su za ka ci gaba da gyara. Ai a musulunci.
Amma kuma a bayananka, a bayananka ka ce wasu daga cikin sassa na shari'a lo su kama aka kwafo
a suka kwabar nan
wannan aka samu, kuma sannan akwai sassa na fundamentals human rights wannan section 4 ne ko chapter 4. Yawa, idan haka ne me kake bukata?
Ku abinda nake so na ce a koma family lo wanda ya shafi harkar auratayya,
iyali kai tsaye,
iyali a nemo wasu abubuwan na ciki ko kuma waɗanda ma babu su a cikin family law ɗin
a gina su
a zo a incorporation ɗin su a ciki. Abin da nake nufi shine a sa wata ka'ida na duk mutumin da ya san ba zai iya rike mata ne ba to ba zai aure mata sama da ɗaya ba. Abin da yasa mutane da yawa za su yi mamaki a ce a to ayya mutum kamar musulmi yana faɗa haka, ai musulunci cewa ya ɗayar ma so aka yi ministara a nan kuma da ba'ata wanda yake da iko yana da ba'a. Aka ce me ba'a? Malaman usul da jurisprudence sai suka ce ita ce mutum financial ability da kuma capability na harkar auratayya. Idan mutum ya zama to ba shi da financial abun nan, Annabi sallallahu alaihi
wasallam ya je
sai aka ce je azumi. In ka koma kuma cikin alkurani cewa aka yi fanki huma da ba bayan an jero duku kai mutara ai mata da yawa, amma sai aka ce in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku yi kwada. Me rashin adalci ba? Ana nufin iyakanta ita macen ba har abin da zai biyo bayan ta na yayanta. Ka zo ka tara matan da za su haifi yayan da kai ka san ai ido ba mudu ba ya san kima, ka san ba ka da halin da za ka rike su, ka kawo tsaro mata kana gidan haya ka kuma wani hayan, ka kuma wani hayan, ka tara mata ba adalci a ciki. Auren karamin ne in an yi wata doka da ta hana irin waɗannan masu wannan auren da ganganci ba a yi laifi ba. Shi yasa na ga ma a je source din da ake producing yara shi ma a jono shi a jikin law din don a kare su tun kan haife su.
To Malam Aminu, iyaye yawanci a nan lardin an san ku da turjiya irin wannan, yanzu ga abin da barista yake faɗa, ya kake ganin karɓuwar irin waɗannan abubuwan idan an shigo da su cikin dokar ƙasa?
Ka san mu society namu ne wasu irin murɗaɗɗun mutane ne, ga abun ma da misali na ka'ida ne, amma mai ilimi ko na addini ko na zamani zai fito ya faɗa, amma wani bai sai ni from nowhere kawai ya ci abinci zo ce kan ƙarya ne. Ai muhalli shahid, doka ita ma ta ai idan mutum ya saba ije a jikinsa.
To madalla, mun ɗauki dogon lokaci kan wannan batu, amma kafin mu jingine shi, shirin ya nemi sanin tasirin sa maganar aure a dokar kamar yadda waɗansu suka shawarta. Abinda za mu duba kenan mako mai zuwa. Kafin nan, a madadin bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Cedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam, sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, a madadinsu duka alheri. Ki muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadi Hindu.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To baba, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce sannu a hankali sojojin kasar na karkatar da ayyukansu daga Gaza zuwa iyakar arewacin kasar da Lebanon. Tsohon shugaban Amurka kuma dan takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya fito gangamin yakin neman zaɓe a karo na farko a bainar jama'a cikin tsatsauran matakan tsaro tun bayan yunkurin kashe shi da aka yi a watan jiya. Sannan mutumin da zai zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka idan jam'iyyar Democrat ta ci zaɓe, Tim Walz, da tsohon shugaban kasa Bill Clinton na daga cikin jigajigan jama'iyyar da suka yi jawabai a babban taron kasa na jama'iyyar a jiya Laraba rana ta uku a birnin Chicago.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga iyalan sarkin Bojuwa na Kumasi, Alhaji Mamuda Moshi, wanda Allah ya masa cikawa a ranar Litinin. To Allah ji kansa da rahama ya kyautata karshen mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu na wannan safiyar, ni Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar tare da bada umarni, nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Wassalamu.